إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci sannan kuma a wannan rana ta asabar sannan kuma a cikin wannan makaranta ta al-hudhayfi litafiz al-qur'an al-karim ba don komai ba saboda wannan halaka wadda aka assasa ranan juma'a da ranan asabar wadda wannan halaka ta kumshi akwai tafsiri da ake yi sannan kuma akwai bangaren aqida littafin al-aqidatul wasitiyya wanda insha Allah yau zamu haru wannan littafin wanda zamu shi menene aqida ahli sunna wal jamaa abinda ta kumsa wanda dukkan wanda yake da awas sunna ya kamata a ce aqida shi ta zamanto haka saboda haka insha Allah zamu bi littafin mu sha abinda ke cikin shi ba tare da bata lokaci ba mallai ya fara littafin da cewa bismillahir rahmanir rahim
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا
مالن يا بودا wannan littafi da bismillahir rahmanir rahim wannan bismillah malamai sun yi maganganu akan sa idan aka ce al ismu a yaren larabci shine dukkan abin da yake nuni akan wani abin ambato shine ma'anar ism mala ya fara da bismillah sannan kuma a istilahin malaman lugha abinda ake nihi da al-ismu shine dukkan abin da yake nuni akan wata ma'ana a cikin karan kanshi ba tare da an hada shi da lokaci ba shine ake ce ma suna wannan ba'un kuma ita ce jarun ul majrur ne wanda yana rataye da abin da aka shahe wanda akan kaddara shi sannan Allah din nan da aka sa Allahu bismillah Allahu wannan alam ne ala zati muqaddasa muqaddasa alam ne na zati wanda yake mai tsarki shine Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar abin da ake nihi da Allahu shine zul uluhiyyati wal ubudiyya ala khalqihi ajma'i wanda yake ma'abuci ilahantaka wanda shi kadai ya kamata a bauta ma ba tare da an hada shi da wani ba kuma wannan akan halittun shi gaba daya arrahmanur rahim mai rahama kuma mai jin kai wannan sunaye ne masu daraja guda biyu daga cikin sunayen Allah kyawawa wa'anda suna nuni akan yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffantu da rahama akan yanda ya dace da girman Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan aka ce ar-rahmanu abinda ake nihi zur rahmatil amma Allah shine ma'abucin rahama ga mammiya li jami'il makhluqat, wanda rahama shi ta hade dukkan halittun Allah gaba daya, sawa'an mutanen kirki da wanda ba na kirki ba, da dabbobi da aljannu da mutane gaba daya, wannan rahamar Allah ta shahe su. Ar-Rahim kuma zur rahmatil khassati bil mu'minin, shine ma'abuci rahama ke bantacciya ga masu imani. Kana ita wannan rahama ce wacce ta shahi masu imani kadai, shi yasa Allah yake cewa wa kana bil mu'minina rahima, Allah ya zamanto mai jin kai da rahama ga masu imani. Sai mala yace alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya aiko manzon shi da shari'a, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa dinil haqq, da kuma addini na gaskiya. Li yuzhirahu ala ad-dini kullihi, dan ya daukaka addinin musulunci akan dukkan wani addinin da ba shi ba, ma'ana ya rinjayar da shi akan addinin da ba na Allah ba. Kenan dan wannan ne Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shine ma'ana li yuzhirahu ala ad-dini kullihi, dan ya daukaka shi ya rinjayar da shi akan dukkan wani addinin da ba shi ba. Wa kafa billahi shahida, kuma ya isa Allah ya zamanto mai shaida akan wannan. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shari'a. Aka ce shari'a nau'i biyu ce, akwai shari'a wacce take dokan ma'ana ad-dilalat wal bayan, nuna ma mutane dalili da kuma yi musu bayanin gaskiya. Wannan kamar yanda Allah yake cewa wa amma samudu fahadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda, amma samudawa Allah yace mun shiryar da su, ma'ana mun musu bayani, mun nuna musu abin da yake gaskiya karara, amma sai suka zabi makanta akan shari'a, shine bata. Kenan ita irin wannan shari'a ta shahi kowane manzo, aikin shi kenan yi ma mutane bayani da nuna musu hanya ta gari. Shine Allah yake cewa innaka latahdi ila siratin mustaqim, lalle kai annab sallallahu alaihi wa sallama kana shiryarwa zuwa ga tafarki miƙaƙƙe madaidaici. Shari'a anan kenan, shari'a ta bayani da nuna ma mutane dalilai. Sai shari'a nau'i ta biyu wadda take ɗaukar ma'ana at-tawfiq wal ilham, dacewa da kuma tusa ma mutum ya gane gaskiya. Wannan Allah kadai ne adda wannan ikon, babu wani manzo da yake da ikon ya datar da mutane a cikin shari'a ko kuma ya tusa musu wannan shari'a su shiryu, Allah kadai adda wannan ikon. Dan haka Allah subhanahu wataala yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kai baka shiryar da wanda kake so. Nan shari'a da ake nihi shine shari'a ta mi, shari'a ta at-tawfiq, hidayatu at-tawfiq wal irshad, ma'ana at-tawfiq dacewa wal ilham da kuma tusa ma mutane gane gaskiya, ba mai yin wannan sai Allah, wannan Allah kadai ma'ana ya kebanta da wannan. Dan a sani kenan shari'a kala biyu ce, akwai shari'a ta bayani wanda ta shahi kowane annabi da dukkan mai wa'azi, akwai shari'a ta mi dacewa, wannan kuma aikin Allah ne shike datar da mutum ya gane gaskiya. Wa dinil haqqi, addini na gaskiya kuma shine aiki na kwarai. Shi yasa addini, kalma addini ana bata ma'anar sakamako, ana cewa addini amma abinda ake ni shine sakamako, kamar yanda Allah yake cewa cikin suratul fatiha malik yawmiddin, ko Allah wanda ya mallaki yawmiddin, ranan sakamako. Kaga addini anan ma'anar shi aljaza, sannan yana iya ɗaukar ma'anar al-khudu'u wal-inqiyad, kaskantar da kai da kuma jayuwa ga Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah ya jingina addini zuwa ga gaskiya, wannan kamar jingina suffa ce ga, ko kuma wanda aka suffanta zuwa ga suffar shi, saboda shi addini gaskiya ne, saboda haka aka ce dinul haqqi, aka jingina shi zuwa ga abin da yake daman suffar shi ce. Li yuzhirahu ala ad-dini kullihi, ma'anasa dan ya daukaka shi ya rinjaye da shi akan dukkan addinai, da hujja da kuma bayani da kuma jihadi har ya zamanto duk waɗanda suke saba ma addinin musulunci a ban ƙasa to za su zamantowa su ne a ƙasa addinin shi a sama sawa'an larabawa ne ko waɗanda ba larabawa ba ko masu addini ne ko kuma mushrikai ne ma waɗanda ba su da addini saboda musulmi kuma wannan ya abku saboda musulmi sun yi jihadi game da ɗaukar kalmar la ilaha illallah gaskiyan jihadi haske da musulunci ya rinjayi duniya gaba ɗaya wa kafa billahi shahidan ya isa Allah ya zamanto mai shaida akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzansa ne sannan kuma Allah ya san da dukkan abin da yake aikatawa sannan kuma Allah zai taimake shi akan makiyansa a cikin wannan kenan akwai dalili yanke wanda yake nuni dangane da gaskiyar wannan manzon shine annabi sallallahu alaihi wasallama inda a ce manzon Allah kire ne yayi ba Allah ya aiko shi ba da Allah ya gaggauta mishi azabatun a nan duniya saboda Allah yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin inda zai kago mana wasu kagaggin maganganu ya jingina yace mun ce ba mu ce ba Allah yace da mun kama shi da hannun dama sannan da mun yanke mai jijiyar wuyarsa ma'ana da mun gama da shi to sai ayi ya ci gaba da cewa wa ashhadu an la ilaha illallah kuma ina tabbatarwa ina mai firici mai fada cewa ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya a cikin waɗannan kalmomin guda biyu akwai karfafa abinda kalmar shahada kalmar la ilaha illallah ta kumsa na kore bauta ga wani Allah da kuma tabbatar da bauta ga Allah domin idan aka ce ma'ana la ilaha illallah kenan la ilaha kaga wannan annafiyu ne ma'ana nafiyu jami'a ma yu'badu min dunillah kore duk abinda ake bauta ma ba Allah ba illallah wannan al-ithbat ma'ana tabbatar da bauta ga Allah shi kadai wa'annan sune ake ce ma rukunan la ilaha illallah guda biyu la ilaha illallah tana da rukunai guda biyu rukunan guda biyu sune me al-nafyu wal ithbat kore bauta ga wannan Allah da kuma tabbatar da bauta ga Allah yana Allah wahdahu shi kadai ne la sharika la Allah bai da abokin tarayya a cikin ayyukansa yace iqraran bihi wa tauhidan ina mai tabbatar da wannan kuma ina mai kadaita Allah da wannan ma'ana iqraran ina mai tabbatarwa da halshe wa tauhidan ina mai kadaita wannan mai tsantsance wannan mai tsarkake wannan a cikin dukkan ibada ga Allah subhanahu wata'ala sawa'in ibadar ta magana ce ko kuma ta aiki ko kuma ta kudiri wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lalle annabi muhammad bawan Allah ne sannan kuma manzon Allah ne ma'ana ina tabbatarwa da halshena kuma ina mai kudurtawa a zuciyata cewa Allah ya aiko bawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mutane gaba daya da Allah subhanahu wataala yana cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashshira inna arsal Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira ba mu aiko ka ba face ga magarin mutane gaba daya mu aiko ka ga mutane gaba daya kana mai bishara sannan kuma kana mai gargadi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne Allah ya aiko shi zuwa ga mutane gaba daya kuma na shaida da wannan kenan abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne sannan manzon Allah ne kun ga da aka da yace bawan Allah ne manzon Allah ne a cikin wannan akwai mai da raddi akan waɗanda suka huce gona da iri wajen mi son annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗanda suka yi sakaci wajen haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka huce gona da iri su sun zurfafa har suka daga manzon Allah suka bashi matsayin abin bauta har ma suna cewa manzon Allah ba mutum bane dan haka wasu ma sai suka roki manzon Allah aboki yani abin bauta kaga waɗanda sun huce gona da iri su kuma waɗanda suka yi sakaci sai suka yi watsi da dukkan abin da manzon Allah ya zo da shi sai suka yi watsi da shi ma'ana kamar dai shi ba manzo bane. Dan haka kenan shaidawa cewa bawan Allah ne, wannan na kore huce gona da iri game da haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da kuma daga manzon Allah sama ga matsayin da Allah ya aje shi. Sannan shaidawa cewa manzon ne na Allah, rasulullahi ne, wannan yana hukunta yin imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan kuma da yi mishi da'a da biyayya a cikin abin da ya umarni, da kuma gaskata Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin duk abin da ya bada labari, da kuma nisantar duk abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana, da kuma bin manzon Allah a cikin dukkan abin da ya shar'anta. Sai ya ce sallallahu alaihi ko kenan Allah ya yi tsira ko kuma ya yi yabo a gare shi. Shi yasa aka ce abin da ake nihi da as-sala shi ne kamar addu'a kenan. Amma mafi ingancin abin da aka faɗa dangane da ma'ana as-sala, salatin da Allah yake ma manzo, kamar yanda ya zo a cikin sahihul Bukhari daga Abil Aliya, yake cewa abin nan salatuhu ko kuma salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, salatin Allah ga manzon Allah shine sana'uhu alaihi indal mala'ika, Allah zai yaba manzon Allah a wajen mala'iku. Shi yasa yake cewa sallallahu alaihi kenan. Wannan shine mafi ingancin abin da aka bada na ma'ana dangane da salatin Allah ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine Allah ya yaba manzon Allah a wajen mala'iku. Wa ala alihi, da kuma ma'ana waɗanda suke dangantuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce abinda ake nihi da alu shakhs, inda idan aka ce iyalin mutum su ne duk waɗanda suke jinginuwa zuwa gare shi ta wata hanya mai ƙarfi, shine abinda ya shafi kusanci, ma'ana dangin mutum na kusa. Amma mafi kyawun abinda aka faɗa abinda ake nihi da alir rasul, su ne wa waɗanda suka yi imani da manzon Allah, mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallama akan addininsa, su ne ake nihi wa ala alihi kenan. Wa ashabihi, da kuma sahabbansa. Ashab jam'i ne na sahib, shi ne ake cewa atful khas ala al'am, kenan atfi ne na khas ala al'am. Da aka ce alihi, sahabbai duka sun shiga ciki, saboda suna daga cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallam. Amma sai aka sake keɓance su don a nuna irin darajar sahabban annabi. Da haka as-sahabi aka ce wanda as-sahabi shi ne wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana mai imani da annabi, kuma ya mutu akan haka. Wa sallama tasliman, sannan kuma Allah ka yi aminci, aminci. Shi yasa suka ce abinda ake ni da as-salamu a nan shi ne gaisuwa ce, ko kuma amintuwa da dukkan wani kaskantaccen abu. Mazidan kenan wanda yake mai karuwa, kenan ka yi tsira da aminci ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, mazidan wanda yake mai karuwa ko da yaushe. Sai malai ya ci gaba da cewa amma ba'du fa hada
اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ما لا يتي أما بعد باين هكا أكتش ونن كلمة أما بعد أنا زواري إتني سندير تراتا daga wani usulubi zuwa wani usulubi. Lokacin da za a cirata daga wani usulubi zuwa wani usulubi sai a zo da amma ba'du. amma ma'anarta duk yanda ya kasance dai abinda aka yi so shine a rika zawwa da amma ba'ad musamman ma a cikin hudubobi da kuma rubuce-rubuce da ake na takarda wannan kuma saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikata wannan sai mala yace fa hada wannan ishara ne zuwa ga abinda wannan risala da muke karantawa ta kumsa ta wannan aqida alwasitiyya kenan wannan abinda wannan risala ya kumsa shine itiqadul firqatin najiya shine aqidar jama'an nan wacce take mai tsira almansura wacce take abin taimako ila qiyamis sa'a har zuwa ma'ana karewar mutanen kirki da yace itiqad din nan itiqad wannan masdar ne na itaqada kaza in an ce mutun itaqada kaza ma'ana duk lokacin da mutun ya riki wannan abin aqida sai a ce kenan itaqadahu ma'ana ya daura shi ga zuciya kenan al-aqida shine abinda mutun yake kullawa ga zuciyar shi shine ake nihi da ma'ana aqida kenan wannan shine abinda wannan jama'a al-firqatun najiya jama'a wacce take mai tsira ita ce jama'ar ahlus sunna wal jama'a wa'anda suke akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine abinda suka kudurta a cikin zuciyarsu kenan da aka ce annajiya shine wacce ta ma'ana ta tsira daga halaka da kuma sharrorin duniya da na lahira sannan kuma ta samu rabo sune mi wa'anda suke akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sune waɗanda manzo Allah yake cewa la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi mansuratun la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrulllah wannan hadisin imam bukhari da muslim sun fitar da shi manzo Allah yace baya gushewa za a samu wasu jama'a daga cikin al'ummata wa'anda suke akan gaskiya sannan kuma mansuratun abin taimako Allah zai rika taimakon su la yadurruhum man khazalahum duk wanda ya yabar da su ma ba zai cutar da su ba sannan kuma za su kasance akan wannan gaskiya hatta ya'ti amrulllah sai al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo al-mansura ita ce kenan abin karfafawa akan duk wanda ya saba mata ila qiyamis sa'a har zuwa lokacin mutuwarsu saboda abin da yasa aka ce nan ba ana nihin tashin kiyama ba saboda kiyama ba ta tashi sai akan ashiraren mutane sai lokacin da ba a cewa Allahu ma'ana babu sauran wani daga cikin mutunan kirki raye wanda zai kira sunan Allah waɗanda za su rage a duniya dukan su mutanen banza ne to akan su kiyama zata ma'ana zata tashi kenan nan ila kiyamus sa'a har zuwa ga mutuwar mutanen kirki ma'ana zuwa lokacin da dukkan mutanen kirki suka kare sai zamanto ba wanda ya sora sai mutanen da ba na kirki ba waɗanda ba sa cewa Allah saboda akan su ne kiyama zata tashi wannan shine ma'anar ila qiyamis sa'a shine lokacin mutuwar su wani iska zai zo wanda zai karbi dukkan ran wani mai imani a bayan ƙasa Allah zai tayar da wani iska wannan iska idan ya zo duk wani wanda akwai imani a cikin zuciyarsa to wannan iska zai karbi ran shi sai ya zamanto ba waɗanda za su yi saura a wannan lokaci sai a shararun mutane waɗanda ba sa cewa Allah duk wanda zai daga baki ya ce Allahu a lokacin babu shi to akan waɗannan ashiraren mutanen ne kiyama za ta tashi kenan nan da yake kenan ila qiyamis sa'a zuwa mutuwar mutanen kirki lokacin da mutanen kirki gaba daya suka kare babu sauran wanda zai cewa Allah a bayan ƙasa sune ahlus sunnati wal jama'a ma'abuta sunna da idan aka ce ahali aka yi masa kasra kenan wannan zai zamanto badal ne na alfirqa kuma ya halitta ana mishi rufu'a ana iya ce ahlus sunna sai zamanto khabar ne na mubtada wanda yake mahzuf wanda takdirin shi sai a ce hum ahlus sunna kenan sune ahlus sunna abinda ake ni da as-sunna ita ce hanya wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake akanta na maganganu ko ayyuka ko kuma abinda manzon Allah ya tabbatar an ambace su da ahli sunna saboda dangantuwarsu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wani ba ko kuma ba wasu abubuwa ba daga cikin maganganu ko mazhabubi a'a su busu dangana da dukkan wata mazhaba ba ko kuma wasu maganganu a'a sun jinginu ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka aka ce musu ahli sunna wannan sabanin yan bid'a saboda yan bid'a su ana danganta su ne zuwa ga bid'ar su haka dukkan wasu batattu ana jingina su ne zuwa ga batar su kaman qadariya irin su murji'a dukkan su waɗannan ana jingina su ne zuwa ga bid'o'in su wani lokaci kuma ana jingina su zuwa ga wanda yake shugaban su ko kaman jahamiya su ne mai atba'u jaham waɗanda suke bin jaham ko sannan kuma wani lokaci akan jingina su zuwa ga ayyukan su waɗanda suke mummunan ayyuka kaman ar-rafida al-khawarij kaga waɗannan duka an jingina su ne zuwa ga ayyukan su miyau amma su ahli sunna ba su da wani mutum wanda ake jingina su zuwa gare shi ba su da ma'ana wata hanya da ake jingina su zuwa gare ta sai dai a jingina su zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wal jama'a waɗanda suka haɗu akan sunna ko kuma akan gaskiya da aka ce al jama'a anan ana nihin jama'an da suka wasu jama'a waɗanda suka taru ri guda daga cikin mutane amma waɗanda ake ni anan sune waɗanda suka haɗu akan gaskiya tabbatacciya a alqur'ani da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sune sahabbai da kuma tabi'ai da waɗanda suka bi su da kyautatawa shi yasa aka ce koda ko jama'a ɗan kaɗan ce ba masu yawa bane Abdullahi ibn Abbas yake cewa al jama'atu ma wafaqa al haqq wa in kunta wahdaka fa innaka anta al jama'a hina idhin abinda ake ni da al jama'a duk abinda ya dace wa gaskiya dan haka in ya zaman to kai kadai ne ka dace ma gaskiya to sunan ka jama'a koda mutum guda ne inda shi ne yake akan gaskiya to ana ce mishi al jama'a ko to mala yake abinda ahli sunna wal jama'a suka kudurta suka kulla su suka yi imani da shi a cikin zuciyarsu wa huwa al imanu billah shine yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa mala'ikatihi da kuma mala'ikun Allah wa kutubihi da kuma littattafan da Allah ya saukar wa rusulihi da kuma manzannin Allah wal ba'thi ba'da al maut da kuma tashi bayan an mutu wal iman bil qadari da kuma imani da kaddara shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya hukunta ma bawa khairihi na alkhairi wa sharrihi ko kuma na sharri da haka imani idan aka ce al iman a ma'ana ta larabci shine at tasdiq gaskatawa kamar yanda yake a cikin aya ta 17 a cikin surati yusuf yake cewa wa ma anta bi mu'minin lana ai kuwa annabi yusuf bayan sun je sun badda annabi yusuf suka dawo ma babansu suka ce ma babansu ai suna cin suna wasa kerkeci yazo ya canje annabi yusuf sai suka ce mishi wa ma anta bi mu'minin lana ko da yake ba za ka gaskata mu ba kaga al iman anan za a bashi ma'ana ta luga shine at tasdiq kenan ba za ka gaskata mu ba ai musaddiqun ba za ka gaskata mu ba amma a shari'a abinda ake ce ma imani shine qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih shine fada da harshe ka fadi da harshenka kalma ta imani ita ce kalmar la ilaha illallah wa i'tiqadun bil qalbi sannan ka kudurta ka daura wannan abinda ka fada da bakinka a zuciya ka yadda da shi kai ka ma'ana kai imani da shi wa amalun bil jawarih sannan kuma kai aiki da gabubuwa wannan shine al iman wanda shine daga cikin aqida ta ahli sunna wal jamaa sannan da yace al imanu billahi ko imani da Allah shine kaman ka kudurta kudurtawa wanda yake tabbatacce cewa Allah shine ubangijin komi, ma'ana Allah shine rabbu kulli shay, shine ubangijin komi, shine kuma ya mallaki komi. Sannan kuma ka yadda da cewa Allah ya siffantu da siffofi na kamala. Cikin siffofin Allah babu siffa ta tawaya, dukkan siffofin Allah kamalallo ne. Kai imani da wannan, ka yarda da wannan. Sannan kuma Allah ya tsarkaka da dukkan aibi, duk wani abin da yake na aibi ne to Allah ya tsarkaka daga wannan. Haka kai imani da Allah ya tsarkaka ga dukkan abin da yake tawaya ne, raguwa ne, Allah subhanahu wataala ya tsarkaka da wannan. Sannan yana daga cikin imani da Allah shine ka yadda da Allah shine ya cancanci bauta shi kadai, shi kadai ya kamata a bauta masa ta dukkan wani nau'i na bauta. Sannan kuma ka tsayu da wannan a ilmance da kuma aiki. Sannan daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa abinda suka yi imani da shi shine wa mala'ikati, da mala'ikun Allah. Me ake nufi da imani da mala'ikun Allah? Shine ka gaskata da cewa akwai mala'iku, akwai mala'iku. Sannan su mala'ikun nan Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da su, ya halice su daga haske ne. Sannan su suna nan kamar yanda Allah ya siffanta su a cikin littafin sa. Idan ka diba suratul anbiya aya ta 26 zuwa aya ta 27, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ibadun mukramun, ko su mala'iku bayu ne masu daraja, bayun Allah ne masu daraja. La yasbiqunahu bil qawli, ba sa riga Allah magana, wa hum bi amrihi ya'malun, sannan kuma su da umarnin Allah suke aiki. A wata aya ma Allah yace la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saba ma Allah abinda ya umarce su, suna aikata abinda Allah ya umarce su ne. Kenan alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi nuni akan dangogin mala'iku. Mala'iku dangogi ne, kala-kala ne, sannan kuma kowannensu da irin siffarsa. Sannan kuma akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta ma kula da ayyuka, waɗanda suke bayarwa Allah ya wakilta musu wasu ayyuka da suke bayarwa kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su. Saboda idan kun diba Allah yana cewa lahu mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi ko yahfazunahu min amrillah, kowane mutum akwai mala'iku gaban shi da bayan sa waɗanda suke bashi tsaro da umarnin Allah. Kaga waɗannan akwai mala'ikun da Allah ya halice su kawai don tsaron bayan sa, ba su da wani aiki sai tsaro. Kai kanka ka san in ba don tsaro da Allah ya sanya na mala'iku ba, ka diba ka ga mutum zai zo ya shiga bacci, watakila wani tun bayan sallar isha'i idan ya kwatta sai asubahi, amma sai ya bacci ya tashi babu wani kwaro da ya shiga hancin shi ko kuma cikin kunnan shi, saboda mala'ikun da suke tsaron shi. Amma da a ce mutum zai mutu sai a bar shi a hilin nan awa guda ta yawa, in ka zo zaka iske kwari da menene cikin hancin shi da cikin kunnuwan shi da cikin idanun shi, saboda mala'ikun da suke bashi kariya waɗanda Allah ya wakilta mu waɗannan aikin su ya kare, kenan baya da ba masu bashi tsaro. Kenan akwai mala'ikun da Allah ya azama wannan aikin, akwai da mala'ikun da su kuma wahayi ne suke kawo mu annabawa kamar irin mala'ika Jibril. Akwai mala'iku waɗanda Allah ya sanya masu tsaron aljanna, wanda daga cikin ma'ana babban su akwai Ridwan wanda shine shugaban mala'iku masu tsaron aljanna. Sannan kuma akwai masu tsaron abin nan wuta da sauransu, akwai mala'ika mai karban rayuka. Duka waɗannan bayu ne na Allah, Allah ya halice su, kuma kowanne Allah ya wakilta mishi aikin da ya kamata ya yi. Don haka wajibi ne ka yi imani da wannan gaba ɗaya. Kada ka zamanto daga cikin mushrikai waɗanda suke cewa ai mala'iku ɗiyan Allah ne mata, shi ne har Allah yake cewa ashahidu khalqahum, da suke cewa mala'iku ‘ya’yan Allah ne mata, shin sun halarci halittar su ne a lokacin da Allah ya halicci mala'ikun suna nan zaune ne? Ballantana har suka ga mala'ikun da siffofi na ‘ya’ya mata suka ce ‘ya’yan Allah ne mata? To Allah ya ce satuktabu shahadatuhum wa yus'alu, wannan shaidar da suke za a rubutawa kuma za a tambaye su ranar tashin kiyama. To kada ka zamanto daga cikin waɗannan, ka yarda da mala'iku dai samammu ne akwai su, sannan kuma bayin Allah ne, ba sa saba ma Allah abin da ya umarce su, ba su riga Allah magana kuma da umarnin Allah suke aiki. Wannan yana daga cikin imani da mala'iku. Sannan wa kutubihi, imani da littattafan da Allah ya sabkar. Al-imanu bil kutubi shi kuma shine gaskatawa da littattafan da Allah ya sabkar akan manzanninsa. Ka yarda da cewa waɗannan littattafan maganganun Allah ne, maganar Allah ne, sannan kuma gaskiya ne, sannan waɗannan littattafan da Allah ya sabkar ma manzanninsa haske ne kuma shari'a ne. Don haka kenan wajibi ne a yi imani da su, a yi imani da littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata. Akwai littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su, ko akwai littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su, ka taurat kama at taura, wal injil kama injila, ko wazabur kama zabura, wal qur'an da al qur'ani. Waɗannan duka littattafai ne da Allah ya saukar. At taura Allah ya saukar da ita ga annabi Musa, injil Allah ya saukar da ita ga annabi Isa alayhi salam, az-zaburha Allah ya saukar da ita ga annabi Dawud, sannan kuma al-Qur'ani Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Kenan kai imani da wannan, da kuma imani ma da littattafan da Allah bai ambata ba, ko wannan shi ma yana daga cikin aqida ta ahli sunna wal jama'a. Duk littattafan da Allah ya saukar kai imani da su, ka yarda da gaskiya ne, kuma ka yarda da waɗannan littattafan magana Allah ne, sannan ka yi imani da waɗanda Allah ya ambata kama waɗanda muka zana at-taura, injila, zabura, al-qur'an, kuma ka yi imani da ma waɗanda Allah bai ambata ba. Wannan na daga cikin abin da ahli sunna wal jama'a suka yi imani da shi, aqida ta ahli sunna wal jama'a. Sannan wa rusulihi, da manzanninsa, ko imani da manzannin Allah waɗanda Allah ya saukar ko kuma ya aiko su zuwa ga halittunsa, shi ne gaskata su gaba ɗayansu, ka yarda da cewa kuma su masu gaskiya ne a cikin duk abin da suka ba da labarinsa, duk abin da manzannin nan suka ba da labari ka yarda da gaskiya ne, kuma ka yarda da sun isar da manzancin Ubangiji da Allah ya aiko su. Sannan kuma ba bambanci tsakaninsu, baka cewa a'a ka yarda da wannan manzo, baka yarda da wannan manzo ba. Idan ka ƙaryata manzo guda daga cikin waɗannan manzannin, tamkar ka ƙaryata manzanni gaba ɗaya. Idan kuka diba usulubi na Al-Qur'ani mai girma, so da yawa sai ka ji an ce kazzabat adunil mursalin, adawa sun ƙaryata manzanni, kuma manzo guda aka aika musu, amma manzan da suka ƙaryata tamkar sun ƙaryata manzanni ne gaba ɗaya. Don haka ƙaryata manzo guda daga cikin manzannin da Allah ya aiko, tamkar ƙaryata manzannin Allah ne gaba ɗaya. Don haka kenan wajibi ne, aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a, ka yi imani da waɗannan manzannin gaba ɗaya, ka yarda da sun isar da manzanci, sannan kuma babu bambanci a tsakaninsu, kada ka bambanta su, a'a duka ka yi imani da su. Sawa'an waɗanda Allah ya ambata a cikin littafinsa, akwai manzanni wajen 25 wanda Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani mai girma, to su ma ka yi imani da su. Sannan kuma ka yi imani da manzannin da Allah ma bai ambata ba. A cikin suratul Nisa'i aya ta 164 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa rusulan qad qasasnahum 'alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alayka. Ko wasu manzanni Allah ya ce haƙiƙa tabbas mun labarta maka su, mun baka labarinsu, da kuma wasu manzanni waɗanda ba mu karanta maka labarinsu ba, to duka ka yi imani da su. Wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jama'a. Mafifitan waɗannan manzannin su ne ulul azmi, ma'abuta haƙuri, manzannin da duk suka yi manzanni shan wahala ga mutanensu, kuma suka yi haƙuri akan wannan wahala, su ne manzanni guda 5 waɗanda ake ce ma'ulul azmi minar rusul. Na farkonsu shine annabi Nuhu, mai bi masa shine annabi Ibrahim, sannan annabi Musa, sannan annabi Isa, sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. kowanne daga cikin su ka karanta tarihin sa irin wahalar da yasa ya sha ga mutanen sa da kuma irin hakurin da yayi babu wani manzo wanda ya sha wahalar da waɗanga manzannin suka sha kuma babu wani manzo wanda hakurin shi ya kai irin hakurin waɗannan manzanni da ake ce ma ulul rusuli abin nan ulul azmi minar rusuli sannan kai imani da sauran manzanni da kuma annabawa gaba daya da kuma mafificin annabawa da manzanni gaba daya cikamakon annabawa da manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce mafi ingancin abinda aka faɗa dangane da bambancin manzo ar-rasul da kuma annabi akwai malaman da suke ganin cewa ba bambanci dukkan annabi mursal ne kuma dukkan manzo annabi ne wasu suna ganin cewa a'a akwai bambanci tsakanin annabi da kuma wanda yake manzo mafi kyawun abinda ko kuma mafi ingancin abinda aka faɗa wajen bambanci tsakanin annabi da manzo suka ce annabiyu man uhiya ilaihi bi shar'in wa lam yu'mar bi tablighi wanda yake annabi shine wanda aka yi mishi wahayin wata shari'a amma kuma ba a umarce shi ya isar ba shi da suka ce kaga annabi nuhu annabi adam annabi ne ko ba annabi ne sannan an masa wahayi da shari'a amma ba a umarce shi ba ya isar wa zai isar ma a wannan lokaci saboda lokacin shi kadai ne daga shi sai matar shi sai suka ce a'a ai tunda akwai matar shi kenan bai yiwa a yi ma annabi wahayin shari'a a ce kada ya isar da ita da haka kenan shi ma an ce ya isar ma matar shi amma mafi ingancin maganganun malamai shine annabi shine wanda aka yi mishi wahayin wata shari'a amma ba a umarce shi ya isar ba ar-rasul kuma man uhiya ilaihi bi shar'in wa umira bi tablighi manzo kuma shine wanda aka yi mishi wahayin wata shari'a sannan aka umarce shi da ya isar da wannan shari'ar wannan shine sannan daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi ko imani da qaddara alkhairinsa da sharrinsa imani da qaddara shine gaskatawa mutun ya gaskata da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san dukkan ababen da ya kaddara dukkan abubuwan da Allah ya kaddara ya san su ko sannan kuma ya san lokacin su tun kafin ma ya samar da su sannan Allah ya rubuta wannan a cikin lauhul mahfuz sannan Allah ya samar da waɗannan abubuwa da kaddarawarsa da kuma mashi'arsa shine son shi a cikin lokutan da Allah ya riga ya kaddara da haka dukkan abin da ya faru na alkhairi ne ko na sharri ne to wannan abin ya zo da sanin Allah ina ba ta an fahimta ya zo da sanin Allah da kuma kaddarawa Allah da kuma son Allah da kuma irada ta Allah subhanahu wa ta'ala don haka abin da Allah ya so yake kasancewa abin da Allah bai so ba zai kasance ba ko wannan kenan wannan na shine daga cikin abin da ahlus sunna wal jamaa suka kudurta ma'ana wannan shine aqida daga cikin aqidoji na ahlus sunna wal jamaa wa min al iman billah yana daga cikin imani da Allah al iman bima wasafa bihi nafsuhu ko imani gaskata abinda Allah ya suffanta kanshi da shi fi kitabihi a cikin littafin sa wa wasafahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallama kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya suffanta shi da su min ghairi tahrifin ba tare da canza ma'ana ba suka ce at-tahrif shine at-taghyir ma'ana canza wani abu daga huskar shi zuwa wata huska kenan kai imani da dukkan abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ba tare da ka juya shi daga huskar da Allah ya siffanta shi da shi ba zuwa wata siffa. Ala sabilil misal, Allah ya siffanta kanshi cewa ma'ana yana da hannu, ko kai imani Allah yana da hannu, hannu wanda ya dace da zatinsa. Wannan shine ka'ida. Amma mutum ya ce a'a, idan aka ce Allah yana da hannu, kowa ya san hannu yaya yake, kenan an ce Allah yana da hannu irin hannun halittunsa. Kenan maimakon mutum ya ce hannu, sai ya ce to ba hannu ake nihi ba, kudura Allah ake nihi. To wannan ya yi taharif, ma'ana ya canza ma'ana daga huskarsa. Shi yasa aka ce shi taharif ɗin nan kala biyu ne, akwai canza lafazi daga huskar shi zuwa wata huska, sannan kuma akwai canza ma'ana. Canza lafazi shi ne ko a ƙara wata kalma, ko a ƙara wani harafi, ko kuma a rage wata kalma. Idan aka yi haka, an yi taharifin lafz. Ala sabilil misal, Allah yana cewa ar-rahman ala al-arshi tawa, ko Allah ya daidaita akan al-arshi. Sai suka ce a'a, ma'anar istawa ma'anar shi istaula, istaula. Kenan kaga sun canza lafazi da min da ƙara harafi na ƙarshe. Suka ce maimakon istawa sai suka ce istaula, aka ƙara harafi na ƙarshe. Kenan kaga an canza lafazi daga huskar shi zuwa wata huska. Ko kuma waja'a rabbuka, ubangijinka zai zo. Sai suka ce a'a, amru rabbaka, rabbika, abinda ake nihi umarnin ubangijinka zai zo, ba wai Allah da kanshi zai zo ba. Kaga sai suka ƙara mi wata kalma. Haka da Allah ya ce wa kallama Allahu Musa taklima, Allah ya yi magana da annabi Musa. Sai suka canza, suka ce wa kallama Allah maimakon Allahu, sai suka ce wa kallama Allah Musa taklima. Kunga sai suka yi mishi nasaba, alhali wa kallama Allahu, waye magana anan? Allah ne ma annabi Musa magana, saboda Allahu ne shine mi mafuqa abin nan, fa'ilu shine fa'il, shine ya magana. Amma idan aka ce wa kallama Allah, kenan shi Musa shine ma Allah magana, ba wai Allah ya ma annabi Musa magana ba. Da haka sai suka canza wannan. To shi ma wannan yana daga cikin canza lafazi daga huskar shi zuwa wata huska. Nau'i na biyu shine canza ma'ana, shine kamar yadda muka yi bayani, maimako a ce hannun Allah sai a ce kudurar Allah, ko abin da ya kama da wannan. To shine kai imani da siffofin da Allah ya siffanta kanshi da shi, ko kuma annabin shi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da waɗannan siffofin, ba tare da canza wani lafazi ba, ko kuma canza ma'ana. Ko sannan kuma min gairi taharifin wala ta'til, ba tare da kuma ta'til ba. Ta'til shine abinda ake nuna shine kore siffa, ka kore wa Allah subhanahu wataala wannan siffa gaba ɗaya kwata kwata, ka ce Allah bai da wannan siffar. Wannan shi ma ba aqida bace ta ahlus sunna wal jamaa. Abinda Allah ya tabbatar ma kanshi, ka tabbatar ma kanshi, ka tabbatar mishi wannan abin, ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mishi, ba tare da kore ma Allah subhanahu wataala ba siffofinsa. Shine ma'anar at-ta'til wat takyib. Sannan kuma ba tare da ayyana kaifiyar siffar ba. Ko misali a ce ar-rahmanu alal arshi stawa, Allah ya daidaita akan al'arshi, sai ka ce zaune yake, ko kuma ka ce tsaye yake, ko ka ce kishinkide yake, ko ka ce a'a kwance yake. A'a, wannan ba aqida bace ta ahlus sunna wal jamaa. Allah dai ya ce ya daidaita akan al'arshi, ko to in an ce daidaita dai al-istiwa'u ma'lum, haka Imam Malik yace daidaituwa dai wannan sananne ne, wal kayfiyya majhul, yaya ya daidaita wannan ba wanda ya sani, kwance yake, zaune yake, tsaye yake, wannan ba wanda ya san wannan. Sannan yace wal su'alu anhu bid'a, tambayar wannan kuma bid'a ne. Shine ma'ana min gairi taharifin ولا تعطيل ولا تكذيب سننكما ولا التمثيل باتاردكما كمن تألى بد وتسفة إرن سفو فين بايو مثالي الله ياتي هنا ده هنو سيكتي هنو إرن نبايو جنكا غنان كاي تمثيلي ونباكي ده بشي تأهل السنة والجماعة ده الله ينتي أليس كمثله شيء وهو السميع البصير باب هنا أبن ديك تمكر وبنجي الله سبحانه وتعالى سنن شي الله ميجيني سننكما الله ميغانيني هو هكاني نعم ولا ينفوكم أكرمتشي
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل
نعم سنة أهل السنة أهل السنة والجماعة سودك تكي عقيدة أهل السنة والجماعة فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه بس كوري مع الله abinda Allah ya sukwanta kanshi da shi duk abinda Allah ya sukwanta kanshi da shi ahlus sunna suna tabbatarwa ba su korewa wala yuharrifuna alkalima an mawadi'i sannan ba su canza magana daga wurarenta yanda Allah ya yi ta haka suke barin maganar ba sa canza maganar Allah ba sa canza lafuzzan maganar Allah ba su canza ma'anonin maganar Allah su fassara maganganun Allah da wata fassara wacce ba wannan ba kamar yanda al-mu'attila suke yi suna cewa istawa ma'ana shi istawla waja'a rabbuka sai su ce waja'a amru rabbika sannan suna fassara rahmatullah rahmar Allah da irad ma'ana iradatul in'am to ahlus sunna ba su yin haka wala yulhiduna fi asma'ihi sannan ahlus sunna wal jama'a ba sa karkacewa daga sunayen Allah al-ilhad shine al-mail wal-udul an ash-shay ma'ana karkacewa daga wani abu to ahlus sunna ba sa yin wannan a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wa ayatihi da ayoyin Allah wala yukayyifuna sannan kuma ba sa ayyana suffar Allah su ce suffar Allah kaza take ko kamar kaza ko kamar kaza ba sa yin wannan ولا يمثلون صفاته سنن باسا مثلت صفوف الله معناه شبه صفر الله ده صفر وسو حالتون الله سبحانه وتعالى شيني ولا يمثلون بصفات خلقه باسا صفنت الله ده صفوف حالتونسا صفر الله تاشا بمبن ده صفر بايونسا لأنه سبحانه سبود الله la samiya lahu baida tamka ko baida tamka baida kuma misali baya da wanda yake daidai da shi wala yuqasu haka ne wala kufa lahu sannan Allah baida tamka shine misali kamar yanda yazo a cikin suratul ikhlas wala yuqasu bi khalqihi sannan kuma Allah subhanahu wataala ba a kiyasta shi da halittunsa saboda alqiyas ana nihi at-tamsil ولا ندى اكو شنو
ولا كفء له ولا ندى
ايوه ولا كفء له بيد تمكا سنن ولا ندى له بايد كيشيا الله شي كده yake ولا يقاس بخلقه سنن كما با اقياس ده الله ده حالتونسا معناه مسلتا شي كو كما كمن تاشي ده حالتونسا الله شي كده ني با احدى شي ده وني nan ne ka tsako ga daga ne ya kamata ku kwana karin ganin korewar lokaci abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada ku sakuran da muka Allah ya yi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh